sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Alhamis 28 ga watan Mayu na shekarar 2020. Sarfil Hashim Gumel ne tare da Muhammad Hadis Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta gana da kungiyoyin fararen hula da masu ruwa da tsaki kan yadda za a kashe kuɗaɗen abata daga kasashen waje. Haka kuma za ku ji cewa wata kungiyar cigaban al'umma da haɗin kan jama'a ta faɗakar da matasa kan illolin ta'addanci lamarin da yasa suka ajiye makamansu. A cikin rahoto na musamman ko a yau za mu duba batun kuma bayan ilimi da annobar COVID-19 ta haddasa, sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya. Amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Gaban Amurka Donald Trump a yau Alhamis ya bayyana yawan mutuwar da aka samu a Amurka sakamakon coronavirus da ya zarta na kowa a fadin duniya a zaman wani abin bakin ciki sosai a farkon wannan shekarar. A lokuta da dama Trump ya ki amincewa da barazanar cutar coronavirus, yana cewa adadin waɗanda suka kama a Amurka za su gushe baki ɗaya, amma ya amince adadin waɗanda suka mutu ya haura da adadi mai yawa na Amurkawan da suka mutu a yakin Vietnam da Korea idan aka hada, a sakon da ya wallafa a shafinsa na Twitter. Sannan ya kara da cewa ga iyalai da abokanan waɗanda suka mutu, ina mika sakon ta'aziyya da jaje da kuma yaba dukkan abin da waɗannan mutanen kirki suka tsaya akai da kuma suke wakilta. Allah yana tare da ku. Yayin da Amurka ta haura da adadin mutane 100,000 a cikin ƙasa da watanni hudu, wasu rukunin 'yan majalisar dattawa daga bangarorin jam'iyyun biyu na Amurka sun sake sabunta kira da a yi shiru ranar Litinin don girmama waɗanda suka mutu. Senator Brian Schatz ɗan jam'iyyar Democrat daga Hawaii ya ce wajibi ne ƙasar ta yi alhinin wannan mawuyacin hali mai matukar muni tare da haɗin kai da kuma bayyana gaskiyar abin da ke faruwa a wannan lokaci. Wani abin bakin ciki da bamu taɓa tunani ba. Yana da matukar muhimmanci mu tsaya domin girmama dukkan waɗanda suka rasa ransu, kana mu yi zaman makoki tare. Annoba COVID-19 ta yi mummunar barazana ga ƙasarmu, Senator Lisa Murkowski ƴar jam'iyyar Republican ta faɗa. Iyalai da dama sun ga yadda waɗanda suke ƙauna cikin wahala saboda matakan killacewa masu tsauri. Yawancin waɗanda suka rasa 'yan uwansu daga wannan cuta an hana su zuwa asibiti don yin sallama da su. 'Yan majalisar China sun amince da sabuwar dokar tsaron ƙasa a yankin Hong Kong da masu suka suka ce tana barazana ga 'yancin gashin kai na birnin. 'Yan majalisa sun amince da matakin mai cike da takaddama a yau Alhamis da ƙuri'a 2,878 akan ɗaya tare da mambobi shida suka ƙaurace. Sabuwar dokar za ta hana da kuma hukunta duk wani yunƙuri na ɓallewa da ayyukan ta'addanci da ke barazana ga tsaron ƙasa. Dokar za ta kuma bai wa jami'an tsaron China dama su kafa hukumomi a Hong Kong. Kwamitin tsaro na majalisar zai fara rubuta ƙarin bayani akan dokar, wadda ake tsammanin za ta fara aiki a watan Satumba. Kai dai kungiyoyin 'yan kasuwa da ƙasashen yamma sun yi Allah wadai da wannan doka, kamar yadda aka kashe 'yancin Hong Kong da ke ƙarƙashin ƙasa ɗaya tsari biyu, manufar da aka kafa bayan da Birtaniya ta mika yankin mai cike da hada-hadar kuɗaɗe ga ƙasar Sin a shekarar 1977, musamman tun lokacin da ta shantake 'yan majalisar Hong Kong. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Dare biyu na zanga-zanga akan mutuwar wani baƙar fata a hannun 'yan sanda a garin Minneapolis na jihar Minnesota da ke tsakiyar yammacin Amurka ta rikide zuwa tarzoma. Hotunan talabijin da aka watsa kai tsaye sun nuna 'yan sanda da 'yan kwana-kwana a wurin da ake sai da kayan gyaran mota da aka cinna wuta. Akwai kuma rahotannin cewa an fashe wasu shagunan sai da kayayyaki aka kwashe kayayyakinsu. An ga wuta tana ci a tsallaken titi daga ɓangaren 'yan sanda, inda masu zanga-zanga suka yi arangama da 'yan sandan a daren shekaran jiya. An lalata wani gini da motar 'yan sanda ɗaya kafin 'yan sanda su tarwatsa taron ta hanyar harba hayaki mai saka hawaye. Tashin hankalin ya faro ne tun ranar Litinin da George Floyd ya mutu, bayan da 'yan sanda suka kama shi akan zargin laifin damfara. Hoton bidiyo da aka ɗauka da wayar salula ya nuna wani ɗan sanda farar fata ya danna wuyan Floyd da ke ɗaure da ankwa a hannu a ƙasa. Anji Floyd yana kukar rayuwarsa yana fada wa dan sandan cewa baya iya numfashi amma dan sandan ya ci gaba da danne shi har tsawon wasu mintuna bayan nan ya daina motsi an kai shi asibiti inda aka bayyana cewa ya mutu Kimanin mutane miliyan 265 a duniya ake hasashen za su fuskanci matsalar karancin abinci a wannan shekarar saboda annobar coronavirus a cewar hasashen hukumar abinci ta duniya Alƙaliman sun ninka fiye da mutane miliyan 130 da aka kiyasta za su yi fama da karancin abinci a shekarar da ta gabata. Hasashen watan April ya zo ne ƴan kwanaki kafin ranar 28 ga watan Mayu, ranar yaƙi da yunwa ta duniya. Tsarin da wata ƙungiyar yaƙi da yunwa mai cibiya a birnin New York na Amurka ta yi. Ana tsammanin annobar za ta ƙara zafafa mummunan halin da ake ciki na ɗaya daga cikin mutum tara ba su da isasshen abincin da za su ci hakan na nufin cewa mutum miliyan 820 suna fuskantar haɗarin yunwa kakakin ƙungiyar Hunger Project Sarah Wilson ta ce mun sani wannan ya wuce harkar kiwon lafiya ya zama rikicin yunwa da yake ƙara ƙaruwa akan mutane Yunwar da ake alakantawa da barkewar cutar COVID-19 da ake tsammanin matsin tattalin arziki zai haifar tashin farashin kaya da kuma karancin abinci daga inda ake sarrafa shi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington. Madalla. A yau Alhamis ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta gana da kungiyoyin fararen hula da masu ruwa da tsaki kan yadda za a kashe kudaden kasar daga kasashen waje. Hassan Mai na kaina na dauki da wannan rahoto.
An da yi ittifaki tsakanin gwamnatin Najeriya da sauran masu ruwa da tsaki akan yadda Najeriya za ta kashe kudaden da aka fice da su kasashen waje zamanin gwamnatin marigayi General Sani Abacha da halin yanzu ake ta dawowa da su Najeriya. Lagidi Bara'atu Muhammad ita ce director da ke kula da kudaden da ake dawa gwamnatin Najeriya da su a ma'aikatar shari'ar Najeriya.
To yau abin da ya kawo mu nan shine a cikin wannan yarjejeniyar da kasashe uku nan suka yi wato kasar Island of Jersey da Najeriya da Amurka an yarda cewa za a kawo kungiyoyi masu zaman kansu wanda zai zama na su sa ido akan yadda za a tafiyar da harkokin kudin nan ya zama na ba wata mandahana ko babake ne akan kudin an sa su bisa aikin da aka yarjejeniya cewa za a yi to abin da ya kawo mu yau kenan nan shi yasa muka gayyato ƴan jarida da dukkan jama'a da wasu kungiyoyin ma'aikata kamar wadanda ake cewa Nigerian Bar Association da koyon kungiyar Engineering Nigeria da kungiyoyin Accountant din Nigeria mun gayyato su ne da dukkan ƴan jaridu saboda su zo su ga me da me ake yi kuma ake yin abin
Comrade Ibrahim Musa Rafsanjani na daga cikin ƴan kungiyoyin fararen hula da suka taimaka wurin fafutukar maidowa Najeriya kudadanta
kungiyoyi mun ba da gudunmawa ta bangaren tabbatar da kan cewa an dawo da waɗannan kudade kuma akwai babban taro da aka yi a Amurka wanda muka samu halarta da sauran kasashe waɗanda aka sace kudaden nan aka zuba musu a kasashen waje an yi rajijeniya cewa duk waɗannan kudade idan an dawo da su za a yi gaskiya da adalci wajen UN kasa aikace mu muna ga cewa abin da gwamnati da ce a ce ta yi da waɗannan kudade shine a yi aikace-aikacen da za su taimaka wa ɗan ƙasa su san cewa kudaden da aka sace za a iya amfani da su don a raya rayuwarsu.
A cewar tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya, Comrade Isa Tijjani, ya ce lalle kam akwai buƙatar sa ido kan yadda za a ke kashe waɗannan madudan kuɗaɗe.
Gaskiyar magana a sa ido a tabbatar da cewar abubuwan da suka faɗa za a yi shi za a yi su. Hanyoyinmu gaba ɗaya suna cikin wani hali na ko in kula. Na biyu, wannan cuta ta COVID-19 ta fito mana da gazawar asibitocinmu a fili ƙarara. Duk abin da za a yi asibitocinmu su kasance sun samu kula a tsaya a yi abin da ba sai an zo ana bin kunya irin wannan wanda ya faru na zamanin COVID-19 nan ba. Uku ga batun ilimi.
Yanzu dai abin jira gani shine Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina idan muka leƙa Maiduguri kuma wata kungiyar cigaban al'umma da haɗin kan al'umma da ake kira Yarwa Community Development Association ta samu nasarar fadakar da wasu matasa kan illolin ta'addanci lamarin da ya kai sun ajiye makamansu. Haruna Dauda na ɗauke da wannan rahoto.
Wani kungiyar cigaban al'umma da fadakar da jama'a da yake kira Herwa Community Development Association da kuma yake da matsugunni a garin Maiduguri ta fadakar da wasu wakilan matasa har su 236 da ke aikin ta'addanci ko kuma bangar siyasa kan jama'a game da illar yin hakan da har ma waɗannan matasa suka aje makaman su. Waɗannan matasa da 236 sun kusan yin daga yankunan Gomari da Bintu Siga da Jambawa da Bulunkutu Kasuwa da dai wasu bangarori da ke karamar hukumar jiren da kuma suka nita makaman su ga hukumomi sakamakon zama da kungiyar ta yi da su game da illan amfani da irin waɗannan makamai. Mafi yawan waɗannan matasa dai majiya ƙarfi ne wanda kuma kowanne daga cikin su dan aje makamin su a gaban hukumomin da kuma yin dan takaitaccen jawabi kamar haka.
Kuma mun ga abubuwan da muke yi ba mai gamsuwar rawa ne, mun hakura, mun tugura wannan abu, mun zubar da makaman mu,
mun ba yin ta da bane kuma mun ba bukwaran bane, kuma harkan jini da ake gani ana zubarwa din kamar yanda in aka kuma ka hakkin ka dole ba za ka yadda ba sai ka bukadi, kuma mun aje makaman mu.
Alhaji Muhammad Gubdu Hassan dai shine shugaban wannan kungiya na Herwa Community Development din wanda kuma ya soma da bayani yadda suka zo na da waɗannan matasa har ma suka amince wajen aje makaman su.
Kwanakin baya akwai wata wanda aka bata izini ta ji ta raba wannan kayan wa mata wanda sun tagayyara. To shine samarin suka taso mata ta suka ce ai wannan abun an bata ta raba kowa da kowa ne, amma kuma ita ta kita basu muddin kuma ta kita basu din za su fulle mata kai. To Allah ya sa mun dace muka gaice su sai muka gane abin da yake faruwa, amma mu kuma muna da hikimomin da muka bi yaran nan cikin ruwan sanyi muka sha kawuna su. So sai muka kira wannan shugabannin su din muka yi musu lecture kamar na awa uku a office din mu. Suka zo mana da wani abu mamaki, suka ce ai ran mawa suka ce ai su za su ma daina wannan abu ma su aje makaman su. Leaders nasu sun zo 236 wannan kuma sun wakilci yara kusan 3,000.
Kamar wani irin makamai ne yaran nan suke yawanci razana ya mutane da shi haka nan?
Ka san makaman nasu suna da yawa amma babu bindiga a ciki. Ina irin dogin wuka kenan, wani ma kaman irin zarto wanda ake yanka katako, wani kaman sprocket wato abun da kaccen keke yake hawa kan shi an hada shi da wani dogon karfe wato da kuma wajen da za a rike. Wato in ka gani in mutum an buge shi da wannan ka san daman ba shi da abin nan. To irin dai wannan normal irin abin da mun saba ganin su da shi suna amfani da shi, amma kowane yana iya yana kasama.
Wannan taro ya samu kicin commissioner yan sandan jihar Borno na daraktan hukumar tsaron farin kaya wato SSS da dai sauran jami'an tsaro wanda waɗannan matasa suka jirge waɗannan kayayyakin fada a gaban su. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda, a daidai lokacin da annobar COVID-19 ta dakatar da harkoki a faɗin duniya, to ko me ake ciki game da batun ilimi? Ibrahim Abdul Aziz ya haɗo mana wannan rahoton nan musamman.
Baya ga batun kiwon lafiya da kuma tattalin arziki, yanzu haka wani fannin da annobar cutar coronavirus mai lakabin COVID-19 ke shafa shine fannin ilimi. Bai ba rufe makarantu, lamarin ma da yake ɗalibai zama a gida ba tare da sani ranar za su koma ba, kamar ma yadda alƙalman hukumar ra'ayin ilimi da kuma al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO ke nunawa, miliyan ɗalibai ne matsalar ta COVID-19 za ta shafa, wanda hakan ya tilastawa ƙasashe ɗaukar matakan kan da garki domin fuskantar matsalolin da ka iya tasowa sakamakon rufe makarantu. To wai kowane hali ma ƙananan ɗaliban makarantun firamare da na sakandare ke ciki a yanzu ga dai ta bakin wasu ɗaliban.
Sunana Usman Lawa.
Kuna karatu?
A ba mu karatu.
To me kuke yanzu?
Muna zaune muna dan yin revision, muna dan tabbata kaddun mu a gida yanayin karatu mu. Yanayin cutan da ya shigo ba mu samu mu je makaranta yanzu.
Wane ne cuta?
Coronavirus.
Wannan yana shafan ku?
Yana shafan mu sosai tun da ya hana mu zuwa makarantu.
So me zaka ce kan karatun TV? Kuna kallon TV?
Muna kallo sosai muna ganewa.
Ok, me suke a TV?
Yana hana karantarwa da Maths, English su da sau da makamantansu.
A ina?
A TV Gotel.
To kuna bi?
Muna bi.
Ya suna?
Ali Ibrahim.
Ya bako za makaranta ne yasa?
Batun wannan cutar ne ilu yana zuwa makaranta amma yanzu muna tattaba karatu mu a gida.
A gida kuke karatu? Dama aji nawa kake?
Primary 6.
To ba ana karatu a TV ba, kuna kallo?
Eh, muna kallo sosai.
Ya suna?
Suna Abdulaziz Ibrahim.
Yanzu ya kuke karatu?
yanzu dai sakamakon wannan cutar mun ne zuwa makaranta sai dai muna karatu online kuma ka san abinda aka ce ba wai kana ganin malami yana da ninka ba ko zaka fahimta ba zaka fahimci shi sosai kamar idan ka malami yana gaban ka ba
okay online kenan ake koya muku yanzu
eh
to naji kaman akwai katun da ake ma TV kuna kallo na TV ko radio
eh muna bibiya insha Allah
to ya wannan zama a gida ko kuma wannan cuta ya shafe ku dalibai
gaskiya ya shafe mu sosai domin muna gab da rubuta jarabawan kammala secondary cutar nan ya gullo aka dakatar da mu gaskiya mun ji takaici shi
a wasu kasashen tuni hukumomin ilimi suka koma amfani da tsarin karatu a gida ta hanyar yanar gizo wato online ko kuma visual learning yayin da kasashen irin Najeriya suka koma karatu ta radio da ma television mutum da kuma malamai ke ganin fa da sauraron na akaba malam Abdulhamid Dahiru Adam Bomo wani shugaban makarantar sakandare ne a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya yace wannan tsari na karatu ta radio da television na da amfani to amma kuma ai akwai inda gizo ke saka
to gaskiya bismillahi wannan cutar corona ba inda ba su taba ba a fannin rayuwar yau da kullun dan adam a matsayina na malamin makaranta ta taba al'amarin abinda ya shafe ni sosai da sosai yau ina koyarwa a sakandare kuma ya zo a gaba na kusan zangon zango na biyu wato second term ya ku zuwa ƙarshe ana gab da a fara ma yara jarabawa wasu makarantun suna gab da farawa wasu kuma sun fara ba su bai ce sun yi kwana daya ba sai kuma ya zama wannan abin ya zama an kulle makarantun wa gwamnatin jihar Kaduna ba ta yi kasa a gwiwa ba karkashin jagorancin mai girma Malam Nasir Ahmad Al-Rufai ya fito da hanyoyi da dama wanda ke zama cewa ɗaliban bai zama sun rasa abubuwa ba ko da dai ba su yi sun kama 100% ba amma dai sun samu muhimmai wato wanda za a ce wanda suke sune essentials a cikin abubuwan da suka shafi darussan da zai zama su masu amfani a gare su yayin rubuta jarabawansu ya zama kenan su shi a wannan ita gwamnatin mu ta jihar Kaduna ta naji koyar da dalibai ta hanyar kira misali za a iya cewa online sannan kuma ga television ga radio ana gabatar da koyarwa sosai akai-akai to ban matsalan da ma ya fi damun mutane matsalolin shi wannan koyarwa ta online din nan ta radio ko television ko abin da ya kama da haka shine in akwai mutum ma yana da radio kenan ko yana da TV din wanda ke ba kowa ne yake da shi ba to in mutum ya zama yana da shi ma to zai zama kuma wutar lantarki shi kuma matsala ne yayin da mutum zai zama ya kunna yana sauraro ko kila cikin sauraro a dauke wuta ko kuma lokacin za a gabatar da shirye-shiryen an dauke wuta ko ma lokacin maimaitawa ne sai zama an dauke wuta mutum bai samu yaran da ake don su din sun saurara ba in kuma dama misali gidan talakawa ne ko matsakaita karfi to zai zama haga in radio sai an sa battery to mutum yana kokarin nace fane ne to ina kuma yace ina zai mai da hankali bare sai battery sa a radio dalin dan shaji ko yan shi ta ji waɗannan su ne matsalolin da ya kamata ya zama gwamnati ta yi la'akari da su
to sai dai kuma wannan matsalar mata COVID-19 ba wai kawai karanan dalibai ta tsaya ba domin su ma jami'ai abin ko ya shafe su ko da yake wasu jami'ai ma zaman kansu tuni suka rungumi karatu ta hanyar yanar gizo Dr. Lawan Hamisu Angwangoiba malami ne a ɗaya daga cikin manyan jami'an Najeriya wato Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya bayyana halin da ake ciki a yanzu
cutar corona ba COVID-19 cuta ce wanda ta zama barazana a duniya kuma abu ne a bayyane wanda ya nuna wannan cuta ta shafi ilimi da na ilimi tun daga na ƙasa da jami'a har zuwa jami'a ya shafa inda ya zama dole wajibi ga ƙasashen duniya suka rufe makarantunsu amma abun bakin ciki a nan shine wasu jami'o'i masu zaman kansu da wasu jami'o'i a ƙasashen duniya sun yi amfani da wani ilimi wanda kowa wanda muke da shi suka ci gaba da harkokinsu wato karatu ta hanyar yanar gizo to wannan shine nuna mu mutane cewa yana daga cikin abubuwan da malaman jami'o'i suke kai komo da gwamnatin tarayya inda a ce jami'o'in Najeriya su ma suna da waɗannan abubuwan waɗanda za a ci gaba da gudanar da karatu da harkar wannan matsalar kuna ba da bai shafi ilimi na jami'o'i ba amma abin ciki shine sai da wannan abu ya zo ya bayyana sa'an nan gwamnatin tarayya take kawo shawara da yanda za a yi a zo a sa wannan abubuwa su ma ya rinka wakana kamar yanda yake faruwa a ƙasashen duniya
to doctor ko shin me ya kamata a yi musamman a wannan lokaci da ake fama da wannan matsalar
To kamar yadda kai tambaya ce me za a yi a wannan irin wannan lokaci? To abu ne mai sauki. In ji har gwamnatin tarayya za ta ba da lokaci, za kuma za ta ba da kuɗi wanda za a buƙaci dukkan wasu abubu, wanda za a samu dukkan abun da ake buƙata, shi kuma zai kasance kuma haƙƙi su kuma ga malaman jami'a su zauna su tsaya tsayin daka su ma su tabbatar da wannan abubuwa waɗanda ake buƙata na yin karatu ta hanyoyin yanar gizo an yi shi kamar yadda ya kamata. Ba na bane mai wahala a koyar da yara ta hanyar yanar gizo, tunda a wasu jami'o'in wanda muke da su a Najeriya suna kamanta irin wannan, sai dai ba a yin shi ne ga baki daya ga dukkan ɗalibai waɗanda suke karatu a wannan jami'a.
Ya mako zuwa yanzu akwai wasu jihohin da ma ba su fito da wani tsari ba, yayin da wasu jihohin kuma tuni suka ɗauki mataki. To kokolliya ta saba biyan kuɗin sabulu a jihohin da aka ɗauki wannan mataki. Mr. Solomon Kumanga, daraktan yaɗa labaran gwamnan jihar Adamawa, ya bayyana irin matakin da suka ɗauka da kuma nasarar da ake samu.
Gwamnatin Adamawa ita ma ta ɗauki matakai. In ka duba a gidan rediyo mai hoto na mallakar gota, gwamnati ta keɓe wasu ranaku da kuma lokuta inda ake ba ma yaran makarantar gaba da firamare da na makarantar bai ɗaya ana ba su darussa. Akwai kuma kafafun watsa labarai na mallakar gwamnatin jiha wanda ana yi a ABC, wanda ana yi a ATV. Duka wannan ana samar da ana cika alƙawarra ne wanda aka yi. Banda haka ai kafin mu zo nan makarantu yanzu musamman inda ake kwanciya, makarantu da ake kwanciya ana ba su abinci kyauta so uku a rana.
Yanzu ana ba su lokacin da ana jira ko kuma kafin da ya tafi.
Sannan kuma ai sun ta riga ta san cewa shi makarantu yanzu kama daga primary da kuma makarantun gaba da primary duka gwamnati ta sa kyauta, kuma ta sa tilas ne ƴaƴan makaranta kuma ta.
Koma da menene yanzu ko za a ci gaba ne da zura ido, musamman a wannan lokaci da gwamnatin tarayya ke ma ikirarin so mace da dalibai a gidajensu, batun da ke koci gaba da jace kuce a kasar. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
A gaida da Ibrahim Abdul Aziz, a shakata da wannan faifai kafin mu kai shirinmu na gaba. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare, barka da saduwa a wannan mako. Muke kawo muku takaitattun labaran wasanni da fatan an yi bukukuwan karamar sallah lafiya. Bayan haka babban kocin kungiyar kwallon kafa na Super Eagles Kenneth Roa ya ce ya amince da sabbin sharuɗan da hukumar kwallon kafa Najeriya ta gindaya masa, sabili da yana da sauran ayyukan da bai kammala bane a kungiyar Super Eagles.
Kwachiroa wanda shi burjamushe ne ya tsara da cewa duk da irin tsauraran sharuɗa da aka sanya masa yana da amana matasan ƴan wasan Najeriya suna da kwarewa da zai yi tasiri a nan gaba daga cikin sharuɗan da aka shimfidawa Roha sun hada hadda daftare masa albashi da kuma kasancewa yana zaune a Najeriya har zuwa ƙarshen kwantiragin sa a shekara ta 2022 sai dai kuma a cikin wannan hali ne tsohon coaching Super Eagles Adegboye Onigbende ya misalta yunkurin tsawaita kwantiragin Grenade Roha a matsayin coaching Super Eagles da hukumar kwallon kafan Najeriya ke yi da cewa kasada ne kinji cewa Onigbende matsayin nasa akan batun bajamushin kada a dauka yana neman aikin yi ne inda yace yana jin dadin retirement sa daga aikin mai horar da ƴan wasan kwallon kafa inda yace ya bada tasa gudumawa wajen bunkasa kwallon kafa a Najeriya yace ya aiki da wasiƙa ga hukumar NFF da ya sami labarin tana shirin sabunta kwantiragin Roha da ta yi bayanin nasarorin da ya samu a shekaru uku da ya kasance mai horar da ƴan wasan Najeriya Onigbende shine wanda ya jagoranci tsohuwar kungiyar kwallon kafa ta Najeriya wato mai suna Green Eagles a wancan zamani a gasar kwallon kafan kasashen Afirka a shekara ta 1984 inda Najeriya ta zo na biyu shi dai mai horar da ƴan wasan Najeriya na yanzu Grenade Roha a karkashin sa ne Najeriya ta samu nasarar zuwa kwallon duniya da aka yi a kasar Russia a shekara ta 2018 da kuma gasar kwallon kafa na nahiyar Afirka da aka gudana a kasar Masar a shekara ta 2019 a yayin da ake ciki kuma coaching club din kwallon kafa na Akwa United Kennedy Boboye ya shawarci masu ruwa da tsaki a harkar shiryawa da kuma gudanar da gasar kwallon kafa na club a Najeriya su tabbatar cewa ba su soke gasar league ba domin cewa samar da wata kafa don kirkiro da wata dama da zai sa a rinka soke gasar league a Najeriya. Coach Boboye ya ce ya kamata masu shirya gasar league a wannan karo su tabbatar da an kammala gasar league domin samun zakara na gaskiya wanda hakan shine zai tabbatar da an kammala gasar league din na gaskiya. Yanzu kuma sai batun kishin zawacin wani dan wasan kwallon kafa Najeriya da aka ruwaito cewa club din Real Madrid tana zawacin sa wato Ndidi. Shi dai Ndidi yana taka leda ne wa club din Leicester City inda aka ruwaito cewa Leicester City din tana bukatar club din Paris Saint-Germain ta bada kudi fam miliyan 55 na Ingila idan tana bukatar Ndidi din. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Gai da Abdulwahab Muhammad da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump a yau Alhamis ya bayyana yawan mutuwar da aka samu a Amurka sakamakon coronavirus da ya zarta na kowa a faɗin duniya a zaman wani abin bakin ciki sosai a farkon wannan shekarar. A lokuta da dama Trump ya ki amincewa da barazanar cutar coronavirus yana cewa adadin waɗanda suka kama a Amurka za su gushe baki ɗaya. Amma ya amince adadin waɗanda suka mutu ya haura da adadi mai yawa da Amurkawan da suka mutu a yakin Vietnam da Korea idan aka hada a sakon da ya wallafa a shafinsa na Twitter. ‘Yan majalisar China sun amince da sabuwar dokar tsaron ƙasa a yankin Hong Kong da masu suka suka ce tana barazana ga ‘yancin gashin kai na birnin. ‘Yan majalisar sun amince da matakin mai cike da takaddama a yau Alhamis da Korea 2,878 a kan ɗaya tare da mambobi shida suka ƙaurace. Sabuwar dokar za ta hana da kuma hukunta duk wani yunkuri na ɓallewa da ayyukan ta'addanci da ke barazana ga tsaron ƙasa. Kimanin mutane miliyan 265 a duniya ake hasashen za su fuskanci matsalar ƙarancin abinci a wannan shekarar saboda annobar coronavirus a cewar hasashen hukumar abinci ta duniya. Alƙalman sun ninka fiye da mutane miliyan 130 da aka kiyasta za su yi fama da ƙarancin abinci a shekarar da ta gabata. Hasashen watan Afrilu ya zo ne ‘yan kwanaki kafin ranar 28 ga watan Mayu, ranar yaƙi da yunwa ta duniya. Tsarin da wata ƙungiyar yaƙi da yunwa mai cibiya a birnin New York na Amurka ta yi. Ana tsammanin annobar za ta ƙara zafafa mummunan halin da ake ciki na ɗaya daga cikin mutum tara ba su da isasshen abincin da za su rikici.
To masu rado baki dai abin da ya saba kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hatib Zabulla da yake na gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Creation wanda ta bada umarni na ma injiniyan mu na yau ni sarfi da hashin kuma daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.